Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ran Litinin 11 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine a fadar White House. Gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida ba karo na biyu a shari'a da ake masa kan damfara a birnin New York.
Tokanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar ECOWAS ta kafa kwamitin shugabanni uku don tattauna juyin mulkin Niger, yayin da masu ruwa da tsaki ke cewa
ina kira ga duniya gaba daya ta san da akwai matsala a Niger kuma a tausaya ma al'ummar Niger.
Haka kuma manyan jami'an gwamnati da shugabanni daga sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da nuna damuwa game da harin da aka kai na kuskure kan masu ibada a Kaduna tare da alƙawarin gudanar da bincike.
Wannan abun kaico, abun takaici, abun damuwa da ya faru ga wannan bayan Allah a ce an samu kuskure irin wannan da na san sun sha faruwa a ƙasar nan. Tsaya tsayin daka mu ga da jami'an bincike na tsakanin na kwakwab.
Kamar kowace ran Litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkanmu da asuba ga labarun mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine a fadar White House. A daidai lokacin da gwamnatin Amurka ke azakaimi ga kokarin da take yi na ganin majalisar dokokin kasar ta amince da samar da ƙarin tallafi ga Ukraine din a yakin kwatar kai da take fafatawa da Russia. Fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar Lahadi cewa ziyarar ta shugaba Zelensky na da nufin jaddada cewa kogezo ga goyon bayan da Amurka ke da shi ga al'ummar Ukraine a kokarin da suke yi na kare kansu daga mamayar zaluncin Russia. Ofishin shugaba Zelensky ya tabbatar da cewa Zelensky ya amshi goren gayyatar na shugaba Biden. Haka zalika an gayyaci Zelensky zai yi jawabi a wani taron sanatocin kasar. Shugaba Biden dai ya nemi majalisar dokokin kasar ta amince da wani kunshin tallafi ga yakin da Ukraine din ke fama da shi da na Isra'ila na kudi dala biliyan 61 da dala 400 da sauran muhimman lamura da suka shafi tsaro. Amma ƴan majalisar Republican a majalisar dattawa Amurka suka yi kafa angulu ga kudirin dokar na neman tallafin. Suka ce ana buƙatar manyan soyayye a tsaron kan iyakar kasar. A jiya Lahadi ne gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe Brazil da wani bangare na harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela akan wani rikici da ya shafi kan iyaka da yake ta'azzara. Rikicin na kusan shekaru 100 tsakanin kasashen wato kudancin Amurkan biyu ya sake kunno kai ne a ƴan kwanakin nan bayan da aka gano dumban arzikin mai kwanci a ƙasa a Guyana. Amma kun je ne dai gwamnatin Nicolas Maduro ta Venezuela ta gudanar da wani sauraron jin ra'ayoyin jama'a inda ta yi ikirarin cewa yankin na Essequibo da ya kunshi kashi 2/3 na Guyana da ke kusa da bakin teku makare da arzikin mai cewa mallakin ƙasar sa ne. A jiya Lahadi tashin hankali ya ƙara ƙaimi akan iyakar Lebanon da Isra'ila yayin da Hezbollah ta kaddamar da hare-haren jirage marasa matuƙi da manyan makamai masu linzami a yankunan Isra'ila, inda Isra'ilan ta riƙa ruwan makaman roka a garuruwa da ƙauyuka da dama a kudancin Lebanon. Isra'ila da Hezbollah da Iran kimara a baya sun riƙa musayar wuta tun bayan da yaƙi ya ɓarke a Gaza watanni 2 da suka wuce, rikici mafi muni tsakaninsu tun bayan rikicin shekarar 2006 wanda ya shawo kan ɓangare da dama na rikice-rikicen akan iyaka. Wani makami da Isra'ilan ta cilla ta sama ya sauka akan garin Aitron inda ya baje gidaje 5 ya kuma lalata wasu da dama. Wani jami'in cikin gida Ali Hijazi ya ce kaɗan ya rage a samu waɗanda suka yi shahada a harin. Ya shaida kamfanin labaran Reuters cewa mata 3 ne da maza 2 suka samu rauni. dakarun Isra'ilan dai sun ce wato basu ce ta tafasa ba a lokacin da aka nemi jinta bakin su. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To nan jima kadan hawar sake da labarai kafin nan zamu leka Najeriya inda bayan dogon muhawara tattaunawa akan ayyukan kungiyar ECOWAS shugabannin kungiyar sun kafa kwamitin shugabannin kasashen Togo da Benin da Saliu domin su tattauna da NGO mulkin Niger don cimma gajeren wa'adi na mayar da kasar kan tafarkin demokradiya. Bayan taron wakilin mu Umu Faruk Musa ya tattauna da jami'in yaɗa labarai na shugaba Bola Ahmed Tinubu wato Abdulaziz Abdulaziz domin jin matsayin da aka cimma akan jamhuriyar Niger.
Taron ya amince da nada shugabannin kasashe guda uku, shugaban kasar Togo da shugaban kasar Sierra Leone da kuma shugaban kasar Benin Republic su zauna su tattauna da shugabannin sojoji na Niger akan yadda za a samu a dawo da demokradiya a cikin kasar Niger. Daga nan taron yayi Allah wadai da ci gaba da rike shugaban kasa Bazoum da iyalinsa da kuma wasu mukarabansa da su sojojin suke yi, ya kuma nemi cewa su waɗannan shugabannin sojoji na Niger su gaggauta sakin shi shugaba Bazoum da iyalinsa da mukarabansa nasa ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba, wanda sun yi alƙawarin cewa idan su sojoji na ƙasar Nijar ɗin suka bi yarjejeniyar da aka cimma wannan zai sa a cire takunkumi da aka sassaka musu na ɓangarori daban-daban.
To amma ana magana sai bayan wata huɗu kenan za a sake wani zama irin wannan musamman a kan Nijar ɗin ko kuwa duk sanda aka daidaitu za a buɗe fage a yi maganar su?
A to ai akwai kwamiti, shi sa aka kafa kwamiti ɗin, kuma akwai sakatariya, akwai shugaba, idan ba komai ne sai an sake zama irin wannan sannan za a samu matsaya ba. In dai kwamiti ɗin suka ci wata yarjejeniya da su shugabannin ƙasar Nijar ɗin za a iya magana da shi shugaban ƙungiyar ECOWAS wato shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda za a iya ɗaukan wasu matakai ko kuma a ɗaukan matsaya ba tare da sai an sake shirya wani babban taro irin wannan ba.
Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Deputy Sani Zille wanda shi ne mataimakin majalisar ECOWAS da ke zamanta Abuja domin in ji a matsayinsu na 'yan Najeriya suka ɗauki wannan matsayin.
Wannan zance ne na shugabannin ƙasashe na ECOWAS da kuma waɗanga sojoji waɗanda suke ikon Nijar. Ba zancen talakan da yake kwarnaka ba ne ba ko talakan da yake ɗan ciyo. Talaka abin da ya sani shi a ikon shi. In ya biya karo ya zai nome gonar shi. Wata rigima da ake yi masu ikon su zo su zamna tsakaninsu su warware ta. Mutum in ya taso daga mai mujiya ya shigo kongolewa sai birjin shi ko ya sayi gishirin shi ya koma gida a ƙasa ma mu fatar da muke yi kenan. Saboda fisa bilin lafi alhaji na mai da siyasa ƙauye guda. Ina gai abinda al'umma mu ne take ciki. Ina kira ga duniya gaba ɗaya ta san da akwai matsala a Niger. Akwai matsala a Niger. Akwai matsala a Niger kuma a tausaya ma al'umman Niger. Tunda an ce an sa masu zuwa su zo su kawo an ɗauki shugabannin ƙasashe an sa. Sai sai su yi ta yi su yi magana yadda za a kunce wannan rigima. Amma in rigimar nan yau an yi wata biyar. In aka ce kuma sai an kara wata biyar a sake gamuwa a ji abin da ake ciki. To tunda an naɗa waɗanda suke shirya su je su kawo su shirya su yi ta magana tsakanin su Allah ya kawo mu kuma alheri. Amma su waɗannan wannan ƙasa a buɗe mata hanyar ta arziki, a buɗe mata hanyar ta kawo kayan likita, a buɗe mata hanyar ta kawo abin da mutane za su ci su sha.
A halin yanzu an sa ido a ga irin mataki ko lokacin da za a fara tattaunawa da mahukuntan Niger domin a ga irin matsayin da za su cimma wanda zai iya gaggauta ko zai kawo jinkiri wurin cire takunkumin da aka ƙaƙa ba mu ƙasar domin ta dawo a turba ta demokradiyya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Umar Faruk Musa. Hadin su dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hawa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida a karo na biyu ba a shari'a da ake mishi a kan damfara a birnin New York. inda ya wallafa a shafinsa na kafar sada zumunta cewa ya riga ya bada shaida kamalalliya cikin nasara a watan jiya, don haka bai ga wata buƙatar sake bayyana ba. An sa ran Trump zai sake komawa ne a yau Litinin domin bada shaida a matsayin babban mai bada shaida ta kare kai a shari'ar da ake yi a birnin New York a ƙarar babban mai shari'a Letitia James. Ƙarar da yana barazana ga katafaren kamfaninsa na hada-hadar gidaje da tsinka mutuncin shi na matsayin hamshakin ɗan kasuwa. Trump ya bayyana goge bada duk wata shaida da manyan haruffa, inda ya yi ɓaro-ɓaro a shafin sadarwarsa na zumunta cewa ba zai sake bada shaida a ranar Litinin ba. Ya ce ya riga ya bada shaida akan komai kuma ba shi da sauran abin faɗa, inda ya ƙara nanata ikirarin shi mara hujja cewa James da sauran 'yan Democrat sun mai da tsarin shari'a makami domin hana shi rawar gaban hantsin da za ta mai da shi fadar White House. A yammacin jiya Lahadi ne Kenya ta fada cikin duhu sakamakon ɗauke wutar lantarki, lamarin da ya tsaida al'amura cak a mafi yawan sassan ƙasar da ya hada da babban filin jirgin sama da ke babban birnin ƙasar Nairobi, a ƙasar da ta kasance wata babban mahaɗar sufuri da ta sada yankin gabashin Afirka da yankin Turai da Asiya da ma sauran sassan duniya. Ɗauke wutar lantarkin na jiya Lahadi ya fara ne tun daga kimanin ƙarfe 8 na dare ƙarfe 5 agogon GMT, wanda hakan shine karo na uku ana halasa wutar lantarki a faɗin ƙasar cikin watanni uku da suka wuce. Muhimman wuraren da lamarin ya shafa sun haɗa da babban birnin, wato babban filin jirgin saman Jomo Kenyatta da ke birnin Nairobi, da filin jirgin saman Eldoret da ke yammacin Kenya, inda injinan baya da wuta na janareta suka itashi bayan ɗauke wutar. Hukumar sama da wutar lantarkin ƙasar Kenya Power ta ɗora alhakin hakan kan lalacewar na'ura, da ta ce a halin yanzu an duƙufa wajen gyarawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Manyan jami'an gwamnati da shugabanni daga sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da nuna damuwa tare da tabbatar da cewa za a yi binciken kwakwaf kan harin jirgin sojan da ya kashe mutane sama da 80 a garin Tudunburi da ke ƙaramar hukumar Igabi a jihar Kaduna. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikra ya tattara bayanan wasu daga cikin jami'an gwamnatin da suka kai ziyarar ta'aziyya da jaji a jihar ta Kaduna.
Jiya Lahadi dai mako guda kenan da iftila'in harin jirgin soja mara matuki ya hallaka masu taron mauludi a garin Tudunburi da ke karamar hukumar Igabin jihar Kaduna. Kuma har ya zuwa yanzu jagorori daga ɓangarori daban-daban na ci gaba da ziyarar nuna alhini. Domin ko jiya Lahadi ma sai da tawagar 'yan majalisar dattijai ta shigo garin Kaduna, inda mataimakin shugaban majalisar sanata Barau Jibrin Ibrahim ya bayyana sakon majalisar baki daya.
Mun zo ne dai don mu duba magana yadda abuwa suke, to amma gaskiyar magana waɗanda ba su ke samu wato raunuka da sauransu a yanzu sun fara warkewa, kuma an samu ci gaba ga waje mai tsafta, kuma ana ba da magani kamar da ya dace. Kuma kamar da muka faɗa, mu ma mun sadakar da ainihin wato albashinmu na wata-wata da ake biyan mu na watan Disamba, wanda za mu haɗo ga baki ɗaya naira miliyan 900 domin mu bayar da taimakawa waɗannan mutane.
Shima dai shugaban kwamitin sadarwa na Masa da Jan Tarayyar Nigerian Sanata Ikra Aliyu Bilbis ya ce majalisar za ta tabbatar da ta yi binciken kwakwaf.
Wannan abun kaico, abun takaici, abun damuwa da ya faru ga wannan bayan Allah a ce an samu kuskure irin wannan, kuskure babba, duk da na san sun sha faruwa a ƙasar nan, ya faru a Borno, ya faru a jihar mu ta Zamfara, Nasarawa da sauransu. Saboda haka mu 'yan majalisa za mu tsaya tsayin daka mu ga da cewa mun yi bincike na kare na kwakwaf, mun ga da cewa irin haka ba ta sake faruwa ba insha Allah.
Sarkin yankin da wannan iftila'i ya faru ma Malam Magaji Aliyu Adamu ya bayyana irin tashin hankalin da al'umar yankin suka shiga lokacin da aka jefa wannan bom cikin dare.
Akwai wanda suka fito daga ƙauyuka suka zo don a ceci sauran mutanen da ke nan, wanda aka tabbatar da suna da sauran mutane. To akwai wanda suka tsaya daga can, sun tsaya da mashina, suna tsaye, za a dauki mara lafiya dan yana tsaye a jikinsa akan mashin din bom da ya soka, ya bata shi da shi da mashin din gaba ɗaya, naman su sai da aka daga daga da shi. Anan muka sa wa'ansu a duhuna, naman su muka tattara muka sa a duhuna, wa'ansu kuma mun sa su a lakafa ne babu kai, wa'ansu da kayan cikin su duka haka muke tattara shi da hannu muke sa aka samu aka gyara su.
Kafin tawagar majalisar da tijan tarayyar Nigeria ta zo Kaduna, ma sai da mai baiwa shugaban ƙasa shawara karkokin tsaro Malam Nuhu Bado ya jagoranci manya-manyan jami'an gwamnatin da suka hada da manyan jami'an tsaro, inda ya sha alwashin yi wa tukkar hanci akan afkuwar irin wannan iftila'i nan gaba.
a matsayin na National Security Advisor. President Bola Ahmed Tinubu ya tura ni in zo wurin da masifan nan ya faru in jajanta muku. Wannan ciwo ba ku kadai ba, wannan ku kan ba naku kawai ba. Muna so mu tabbatar muku duk abin da za a yi na kawo ƙarshen wannan masifa da don Allah ana ciki za a yi. Ba za mu yi maganar banza ba. Duk abin da muka ce za mu yi da don Allah. Ku ji abin da nake faɗa muku, idan mun ce za mu yi abu za mu yi. Sojoji mun din sojoji ne, soja kuma ya ɗauki rayuwarsa ne, ya ɗauka bindiga ya shiga gaba, amma ana iya kuskure. Jama'a don Allah a gafarta mana, a yi haƙuri.
Da yake kuma wasu 'yan ƙasa na ta nuna fargabar cewa akwai yiwuwar wannan batu ya wuce ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ya ce ai sun riga sun yi rantsuwa kan kare rayukan mutane.
Kamar da ku sani dukkan mu da muke wannan guri, da Allah ya tsare shugabanci akan mu, mun san akwai amana al'umma akan mu. Dare daya ya salwanta ta hanyar ganganci, to Allah subhanahu wataala zai tume mu ranar gobe kiyama.
Yanzu dai sama da mako guda kenan da afkuwar wannan iftila'i, amma dai ba a ambato sunayen mutanen da ake sa ran za su shiga cikin kwamitin da zai binciken da gwamnati ta alƙawari ba. Duk ko da ke manyan jami'an gwamnati da dama sun sha alwashin cewa za a tabbatar da an yi binciken cikin gaggawa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa kan mita 2.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya cafa mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To a nan Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 12:17 na dare. Mu haɗa shiri na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba tsama tsakanin gwamnatin jihar Zamfara mai ci, tsohon gwamnatin jihar kuma ƙaramin ministan. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gulu. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba yadda tsama ta ƙara ta'azzara tsakanin gwamnan jihar Zamfar da ke kan gadon mulki Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnan jihar Bello Mutawal Lamuradun. Gwamnatin ta Lawal Dare na da ra'ayin ba wani tasiri da Mutawal Laki a kujerarsa ta ƙaramin ministan tsaro, kuma zamaninsa a mulkin jihar bai taimaka wa tsaron ba. Hukuncin kotu ya ba wa gwamnatin jihar nasarar ƙarar hana karɓe motoci kimanin 50 na alfarma da sabuwar gwamnatin ta zargi tsohon gwamnan da kwashewa daga gidan gwamnati kafin ya sauka daga kan mulki bayan faduwa tsabi a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. A wani taro a gidan gwamnatin Gusau, gwamnatin ta nuna kimanin motocin alfarma 50 da ta ce ta kwaso da gidajen tsohon gwamnan a Gusau da kuma Muradun. To sai dai tsohon gwamnatin Muradun na cewa duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma. Asalin labarin da ya faro ne daga umarnin kwashe motocin da gwamnatin ta yi daga gidan tsohon gwamnan, wanda ya sa tsohon gwamnan kai ƙara kotu, wacce ita kuma ta bada umarnin haramta ɗauke motocin. Yanzu kuma wannan hukunci ya bada izinin a ɗebo motocin. Da rake jami'an tsaro, gwamnati ta jido motocin na alfarma daga gidajen tsohon gwamnan da ke Gusau da Muradun. Kwamishinan labaru na jihar Manir Mu'azir Haidara ya ce baya ga motocin ma, tsohon gwamnan wanda yanzu shine ƙaramin ministan tsaro ya ji da muhimman kayan gwamnati.
Matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka shine zuwa kotu domin ta nemi a dawo da wa'annan motoci, inda kotu ta bada umarni lalle-lalle a dawo da wa'annan motoci, don wa'annan motoci mallakar al'ummar jihar Zamfara ne, ba nashi bane kamar yadda yake ikirari. Kuma a halin yanzu an dawo da su, suna nan gidan gwamnatin jihar Zamfara. Duk wata gwamnati da aka gada dole za a isko duk bayanai akan yadda aka bar gwamnatin. Ko da mai girma jagoran mu Dr. Dauda Lawal ya fara aiki ya tarar da badakaloli daban-daban wa'anda aka yi, kama daga abubuwan da aka ɗauka daga gidan gwamnati, wanda gwamnatin da ta shuɗe TVAC har da gas kuka da ire-iren su ba wai motoci kawai ba abubuwan da aka dauka abubuwa ne wanda ba a taba samun wata gwamnati da ta yi irin hakan ba abin ya dada tayamma muna da hankali domin a ce Allah subhanahu wataala ya baka shugabanci irin wannan kuma lokacin da wa'adin mulkin ka ya kai karshe a ce baka tsaya ka kula da cewa ka bar ma waɗanda za su gadanka waɗannan abubuwa tunda haƙƙi ne na al'ummar jihar Zamfara ka bar su nan domin a ci gaba da amfani da su amma ka duba duk irin motocin da aka saya lokacin mulkin sa ba a bar mota ko ɗaya ba wadda mai girma gwamna zai amfani da ita ko mataimakin gwamna ko kuma sauran mukarraban gwamnati duka an yi wasosu aka yi duka motoci aka wuce da su wasu an ba da gwanjen su wasu kuma haka kawai aka ba da su kyauta wasu kuma ɗaukar su aka yi aka je aka ɓoya kamar waɗannan waɗanda yanzu aka ɗau aka je kotu ta ba da umarni aka dawo da su sai na abubuwa a haka muka gaji wannan gwamnati ko da aka zo ko da kuɗaɗe ma gwamnatin da mai girma gwamna ya faɗa cewa miliyan uku aka bari sai wani tsari ne wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Najeriya inda yau ko ƙaramar hukuma aka ce an ban mu miliyan uku a kai ka sa akwai damuwa sai a ce gaba ɗaya jiha asusun jiha an ban masa miliyan uku
to yanzu waɗannan motoci tunda an ma nuna na ga hotunansu me za a yi da su shin suna cikin koshin lafiyar da za a fara aiki da su a kwandar motocin gwamna ko kuma dai za su zama su ma za a ci gaba da jibge su ne a gidan gwamnatin kusa.
Waɗannan motoci ba motocin da za a aje ba ne za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata domin motoci ne masu tsada kuma lafiya lau suke motoci ne waɗanda ba su da wata matsala illa kawai a yi masa aikin da za a ci gaba da amfani da su da zaran aka kai ƙarshe a haɗa motocin gaba da za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata.
Akwai alamu labaran da muke ji a irin wannan yanayi ba mamaki shi tsohon gwamna kuma karamin ministan tsaro Bello Matawalle ya iya ɗaukaka ƙara shin kuna shirye da tunkarar ɗaukaka ƙarar?
Akwai ɗan mamaki tare da kunya a ce ya iya kai ƙara domin wai a dawo masa da waɗannan motoci domin waɗannan motoci kamin kotu ta amince da cewa na mallakar jihar Zamfara ne a sai da takardu hujjoji daban-daban don haka wannan ya nuna ma duniya cewa motocin nan ba nashi bane mallakar jihar Zamfara ne don haka ya kamata ya makansa kiyamul layli ya daina wannan jayayya ya je ya kanci aikin da aka bashi domin ya ga cewa ya yi shi ba wai ya kama jayayyen motoci ba domin ba wai motoci kawai ba akwai abubuwa da dama waɗanda na kuɗaɗe da bada kaloli da aka yi lokacin mulkinsa wanda insha Allah za a dawo da su gaba ɗaya idan lokacin hakan ya zo.
Tun farko dai kakakin tsohon gwamnan Zelani Baffa ya ce duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bi ta da kulli ne na siyasa kawai dan nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma.
An ce an zo wa mutanen gwamnati sun kwashe kayan ai gwamnan da yake kai yanzu ya faɗi wannan abin ya faɗi su waye suka kwashe abinda na sani shine a ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki ba barnar da bamu gani ba a cikin jihar Zamfara dukkanmu anan kaganmu nan wallahi guduwa muke saboda binmu ake ana duka ana kwadewa ana kona gidajenmu ana falle gidajenmu ana kona motoci ana balle-balle har gamman house din yan sanda sai da suke ta danna harbi kamar aka koni matasan nan billboard da waye komai an karya shi kayan gwamnati an lalata store din gwamnati an fasa an kwashe kayan da suke ciki haka fa aka dinga wannan barna kuma ba wanda ya tsaye da wannan abin na kwanaki haka duk muka gudu a ciki to a gaya mana a wani hali aka sace wayannan kaya saboda haka ita gwamnatin da ta hau yanzu sai ta binciki kanta ta binciki matasan da ta saka a gaba suka yi wannan ta'addar su gaya masu inda suka kai waɗannan kayayyaki saboda mu san waɗannan abubuwa da ake faɗa ba mun kuma akwai wasu abubuwa da suke da shi a zahiri sai su kirga sunan mutanen da suka shigo gamman hawa suka saci kaya suka tafi da su.
Zelani Baffa, ai akwai da motoci da aka jaro kwashe gidan shi Bello na tawale, amma daga baya ina jin an sa a dawo da kayan.
To ai kaga kai da kanka kace an sa a dawo da motocin. Duk wanda ya je shi ya shiga gidan wani ya amfani da kwalfin hukuma ya kwashe wani dukiya. Kotu kuma mai adalci tace a dawo da wannan kayan, tabbatar cewa zalunci yayi. Aka ce ba a san macituwo ba sai miya ta kare. Yanzu aka fara. Kuma Matawalle lokacin da aka bashi minista, ko da yake yanzu ni ba ni nake magana da yawunsa ba, amma abin da na sani na shaurare shi na ji ya faɗa cewa ga abin da yake da niyyar yi. Kuma tun daga yanzu an fara ganin tasiri, mutanen Zamfara sun ce yanzu abin da suke gani shine tun daga garin Gusau har garin Puntuwa baka tafiyar minti biyar baka ga sojoji suna sintiri ba. Kuma hanyoyin zuwa su Dan Sadau da sauransu duka yanzu an fara ƙara ƙarfin wannan, kuma dama ya tabbatar zai yi haka. Sannan kuma ba mutum karamin minista ko babban minista ba shi ba ne, saboda mutane ba su san yaya aikin minista yake ba. In ka zo ka ce mun a ministry commissioner ya fi permanent secretary tasiri akan ministerin, baka san menene aikin permanent secretary, yau baka san menene aikin commissioner ba. Misali kawai nake baka wannan, wanda bai san yadda gwamnati take aiki ba bai isa ya fito baki ya ce wane ya fi wane aiki ba. In ba wannan watakila aikin ba zai yiwu ba. Saboda haka da karamin minista da babban minista, babban abin da ake nema shine su haɗa kai su yi nasara. Kuma na sha gaya wa mutane cewa ministan tsaro ko ba wai dole sai soja ba. Duk duniyar nan da ka sani, ko America da muke koyon demokaradiyya da gareta, ba soja suke naɗawa ministan su na tsaro ba. In ka duba mutane ne waɗanda suke da masaniya akan yanda harkar tafiyar da jama'a suke. Saboda haka abu ne wanda yake kullum kai fatan alheri ya shugabanninka, ba ka yi musu maganganu munana na sharri wanda zai dawo kanka ba. Saboda haka muna musu kyakkyawan zato da Badaru da shi Matawalle, insha Allahu za su yi tasiri a cikin wannan. Dan kun kusa ma mana minista na tsaro, kuma an ga abin da kuma in Allah ya yarda su ma za su.
Da gaskiya na kira ga duk bangarorin biyu da su yi duk mai yiwuwa don ajiye saɓani a gefe guda, tare da ci gaba da haɗa kai don samarwa da al'umman Najeriya zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. Masu sauraro, abin da ya sabo ake nan sai wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Nasura da Melly Kaya daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madallah, don ku muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
A ranar Talata ne, idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai marabta shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine a fadar White House. Gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan ƙasashe Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince da shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da wata shaida karo na biyu ba a shari'ar da ake masa na damfara a birnin New York.
To madalla masu raro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu sake da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. To kafin mu yi salama, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu kuma wakilinmu na Bauchi, Abdulwahab Muhammad, bisa rasuwar babban yaya a gare shi Alhaji Sani Muhammad, wanda Allah ya rasuwa da wayewar garin yau Litinin, kuma za a yi jana'izarsa da ƙarfe 9 na safiyar yau ɗin a masallacin ajiyar Adamu da ke Bauchi. Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa, mu kuma idan ta mu tazo ya saka mu ya sa mu cika da imani. Yanzu kan a madadin waɗanda duk suka taimaka har wannan shiri ya zo gare ku, musamman Mahawo Sharif da ta ga muku shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai mun sake dawowa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.